Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radiyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Tsuguni ba ta ƙare ba wai an sayar da kare an sayo buri. Babbar kotun jihar Kano ta ci gaba da sauraron ƙarar da ke ƙalubalantar dokar kacaccala masarautar Kano zuwa gida biyar. Sai dai lauyan gwamnati ya ce masu ƙarar ba su ma da hurumi. Da aka shigar da ƙarar da suka yi bai wuce shiga shara ba shanu ba. Sakamakon yawan shanye ruwa da raƙuma ke yi, gwamnati ta zartar da hukuncin fara harbe su, har ma an fara ware jirage masu saukar ungulu da za su ringa harbe raƙuma sama da 10,000 a matsayin somintaɗi. Ƙungiyoyin lauyoyi mata da na kare haƙƙin ɗan adam sun tashi haiƙan domin nemo haƙƙin wata yarinya mai shekara 7 wace ɗan gidan wani babban ɗan siyasa da abokansa suka yi mata fyaɗe, kuma da yake abin ya shafi masu faɗa aji an kashe maganar Salim Alin karatun yankan jaki. Waɗannan duka da ma wasu labaran na nan tafe a ƙunshin inda ranka na wannan lokaci, wanda muke fatan ƙarƙare shi da wasiƙar mu ta kaico. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Yau shirin zai fara ne da batun wani abu mai ban al'ajabi, wanda kuma yake ƙunshi da abin takaici da ban haushi. Sai dai fatan Ubangiji ya shiga tsakanin nagar da mugu. Wato wasu yara ne su biyu ƴaƴan manya, domin guda daga cikinsu ɗan gidan wani babban ɗan siyasa ne a nan Kano, wanda tun zamanin baya ake damawa da shi. Gagar ba daune shi a siyasa, domin sunansa ya yi amo, mukamai kuwa ya riƙe da dama, domin yanzu haka yana ma da mukami a gwamnati, don ku ya samu shiga cikin sauran naɗe-naɗe da aka yi a kwanan nan. Rahotanni sun nuna cewa waɗannan yara sun kama wata yarinya ne mai shekara 7 kacal a duniya, samfurin kamun ɗaukar amarya, suka shigar da ita cikin wani shago a yankinsu da ke can wata unguwa, wata sunanta ya yi kama da tudun masu kiwon shanu. Unguwa ce da ke dab da sunan bishiyar nan mai kama da magarya, wato kusa da unguwar rijiyar wani abin marmari na yau da kullum. Yaran sun yi wa yarinyar barazana da wuƙa har ta kai sun mata fyaɗe, domin har sai da suka yanke ta ɗan yatsanta. A ƙoƙarin rikicin lallai sai sun biya muguwar buƙatarsu, kamar yadda lauya ta bayyana. Daga bisani ne labarin ya fasu, amma wata majiya daga unguwar take shaida wa inda ranka cewar ai babu abin da za a yi wa yaran, domin ƴaƴan manya ne, kuma fa a iya cewar kusan hakan ce ta faru, domin duk wani ƙoƙari na samun bayani daga mahaifin yarinyar abin ya gagara, domin a lokacin da muka tuntuɓe shi ya shaida mana cewar su ba sun daidaita da wancan babban ɗan siyasa, wanda unguwarsu ɗaya a unguwar da ake kira tudun masu korar shanu. Mahaifin yarinyar ya ce ko kaɗan ba sa buƙatar ɗaga wannan zance, domin abin da ya faru tsautsayi ne, kuma ya faru ya wuce. Duk wani ƙoƙari na nusar da shi muhimmancin tsayawa a yi adalci domin a kiyaye gaba bai fahimta ba, ya ma shiga roƙon a yi shiru a bar kaza cikin gashinta. To amma ga ƴan gwagwarmaya masu fafutukar bin haƙƙin bani Adama irin su Comrade Aiji Maryam sun tabbatar da cewar za su ci gaba da bin diddigin wannan magana, domin ganin an tabbatar da adalci.
Abin da muke so al'umma su gane cewa akwai mutane da yawa, ƴaƴan talakawa da suke kwatankwancin wannan abu wanda mahaifiyarsu ba a samu shaidu ba, suna nan a gidan yari a kulle, saboda su ba ƴaƴan kowa bane. Amma ƴaƴan manya kamar ƴaƴan siyasa da masu arziki, in suka yi wannan ya zama musu kamar abin bacinta ne a tsakaninsu. Saboda haka dole ne gwamnati ta fito a tsaya a ga cewa wannan yara an fito da su an hukunta, saboda gaskiya wannan yarinya an ɓata mata rayuwarta.
Aiji Maryam ya kuma yi ƙarin hasken cewa sun samu labari kan cewa ba wannan karan ne farau ba da yaran ke irin wannan ta'asa, kuma suna ma cika bakin cewa babu abin da za a yi. Barista Nibras Tahil Jalalain lauya ce mai kokarin tabbatar da adalci, kuma mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, wato FIDA, ta ce za su yi tsayuwar gwamnan jaki domin ganin an yi adalci an raba yara da ɓarawo.
Akwai medical report kuma an kai wa 'yan sanda, duk da an je wurin 'yan sanda sun je sun ce sun haƙura sun yafe, to mu ba za mu yafe ba saboda wannan offense ne na state.
Tuni dai filin inda ranka ya arba da binciken likita akan wannan batu, inda likitoci suka tabbatar da ɓarnar da aka yi wa wannan ƙanƙanuwar yarinya. Hakan yasa za mu ji matsayin rundunar 'yan sandan jihar Kano a nan gaba. To wannan kenan. A nan kuma hukumar Hizba ta jihar Kano ce ta bayyana cewar ko kaɗan ba ta da wani abin ɓoyewa ko abin asha kan batun alaƙar da ta ƙulla da wata cibiyar Hizba ta ƙasar Saudi Arabia da ke birnin Riyadh. Kwamandan hukumar Sheikh Muhammad Harun Ibn Sina ya bayyana cewar hukumar ta bullo da sabbin hanyoyi ne na inganta ayyukan hukumar. Hakan ne ma yasa ita waccan cibiya ta kasar Saudi Arabia ta yi sha'awar shigowa domin hada hannu da hukumar Hizba ta Kano don tallafa wa hukumar bangaren horar da ƴan Hizba da ƙara musu darasu a fannoni daban-daban. Ga Ibn Sina.
Suka ce to mun shirya bita a Kaduna, muna son anan ma za mu shirya muku irinta. Bita nan ta danganci ayyukan Hizba. Sai muka ce to wannan muna maraba. Suka ce amma mutum 40 za mu yi wa, ku za mu yi muku mutum 20 saboda ku za mu ba kaso mafi soka saboda ku ne dumu-dumu a cikin aiki. Muka yi godiya na ba su mutum 20 daga kowane bangare. Sai suka ji daɗi su shugabannin. Bayan sun ba da certificate da suka ce to wannan tsarin aikin Hizba a naku, muna so mu samu kyakkyawar alaka ta musayar ra'ayi akan tsarin. Marika turo muku da ƴan littattafai da suke a taimakawa wajen wayar da kai akan Hizba.
To amma ga alama wannan alaka ta tasamma jawo hukumar ta Hizba jarfa, domin har ta kai jami'an tsaro sun yi sammacin wasu daga cikin kusoshin hukumar domin jin bayaninsu akan waccan alaka da aka kulla. Haka kuma waje guda na tuntuɓi wata majiya daga ma'aikatar lura da ayyukan addinai ta jihar Kano karkashin jagorancin Dr. Muhammad Tahar Adamu Baba Impossible. Waccan majiya ta bayyana cewa Hizba ta yi gaban kanta ne wajen kulla wannan alaka ba da sanin ita wannan ma'aikata ba, wacce ita ce uwa ga Hizba. Sai dai kuma babban kwamandan Hizba na jihar Kano Muhammad Ibn Sina ya ce sannan hankali sun gama rubuce-rubuce domin isar da waccan alaka ga ita wannan ma'aikata ta harkokin addinai. Dan haka nan gaba kaɗan za su miƙa mata domin sanar da ita irin matakin da aka ɗauka. To Allah ya kyauta. Yanzu kuwa sai babbar kotun jiha mai lamba ɗaya ƙarƙashin mai shari'a Justice Nura Sagir Umar, inda kotun ta ci gaba da sauraron ƙarar da dattawan Kano ƙarƙashin jagorancin Alhaji Bashir Usman Tofa suka shigar, suna ƙarar gwamnan Kano da majalisar dokokin jihar Kano da kwamishinan shari'a da masarautar Kano. Masu ƙarar dai suna roƙon kotun da ta rushe dokar da ta kacaccala masarautun Kano zuwa gida biyar. A zaman kotun na yau dai, lauyan waɗanda ake ƙara kwamishinan shari'a Barista Ibrahim Mukhtar ya bayyana wa kotun cewar masu ƙara ba su da hurumin yin ƙarar, kasancewar su 20 kacal ba za su iya wakiltar mutum miliyan 15 ba. Sai dai lauyan masu ƙara Barista Abubakar Balarabe Mahmud ya yi suka akan roƙon da Barista Ibrahim Mukhtar ya yi. Ita kuma kotu ta sanya ranar 27 ga wannan wata don ci gaba da shari'ar. Sai dai kuma bayan zaman kotun, wakilinmu Yusuf Nadaba Ismail ya zanta da Attorney General Barista Ibrahim Mukhtar, wanda ya ƙarin haske a kan batunsu.
To mun shiga kotu, na ɗaya mun mai musu da martani cewa gwamnati bisa doka tana da iko ta yi doka, majalisa tana da iko ta yi doka, kuma an yi doka kuma daidai ne.
Sai dai kuma lauyan masu ƙara Barista Sigir Gezawa shi ma ya bayyana matsayinsu, yana mai cewa suna da hurumi na shigar da wannan ƙara da kuma neman kotu da ta rushe waɗannan masarautu.
Akwai yanzu roƙo-roƙo daban a gaban kotu. Na farko wanda shine da yau za a ji na neman injunction, sannan na biyu akwai shi Attorney General sun filing wato abin da ake cewa preliminary objection, wato suka akan hurumin kotu ta saurari ma ƙarar gaba ɗaya.
To wannan kenan. Zuwa yanzu dai an miƙa tallafin da ya kai sama da naira 128 ga dattijuwa Aisha Umar, wacce ta rasa idanunta biyo bayan rasuwar ƴaƴanta biyu sojoji a fagen fama. Kuma har zuwa wannan lokaci haƙƙinsu bai fito ba. Barista Abba Hikima, wanda ya miƙa wannan tallafi a madadin Barista Audu Bula Mabukarti da sauran waɗanda suka taimaka, yi mana ƙarin haske kan yadda aka samar da wannan gidauniya.
Kuma a yanzu ma Hajjia Aisha Umar ta fara zuwa gurin likitoci a asibitin Makka, inda suka duba ta kuma suka bata umarnin cewa ta koma gaban ainihin likitoci bayan sati biyu domin ganin ci gaban da aka samu.
Ita ma wannan baiwar Allah Aisha Umar ta yi godiya ga bayin Allah da suka amsa kira, suka kuma yi kuɗi-kuɗi suka tallafa domin ceto rayuwarta. Daga tashar cikin masallacin Idi na Kano kuma, wani rikici ne ya turnike tsakanin wasu direbobi guda biyu a kan tarar fasinja, har ta kai guda ya yi ajalin guda. Wakilin mu Aminu Abdu Ba Kano ma yana da cikakken bayani.
Wani saɓani da ya faru tsakaninsu a lokacin karɓar kayan fasinja, inda ake zargin sun yi ta sa'insa da ba sai lamarin ya sandiya rasuwar marigayin ta hannun Abubakar Halluru, kamar yadda ya bayani yadda abin ya faru.
Mun zo mara kai lodi, an nuna cewa ni zanyi na barshi daga baya, yana masa yankan akai fa, ya ɗauko bencin nan ya zo ya buga mun. Lokacin da zai buga min kawai na rike shi, bayan na rika sa muna faduwa, kawai aka ɗauke shi ana sa shi mota shi kenan, Allah ya karɓi abin.
Tunda da 'yan sandan kofar Wambai suka dakume wanda ake zargin, daga bisani suka mika shi babbar hedikwatar su dake Wambai. Hakan ya sa muka tabbata kakkin duran 'yan sandan jihar Kano, DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, ya kuma tabbatar da faruwar lamarin.
Wannan abu yana faruwa kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Esani ya bada ubarni an kama abokin fadan nasa, yanzu haka ya sa an dawo da shi babban sashen bincike dake nan Wambai bangaren kisan kai domin a fada da bincike.
To Allah ya ji kan musulmi. Ita kuma matan nan da ta yi wa kanta tiyatar CS ta fitar da jaririn da ke cikinta ta hanyar amfani da reza ta arce daga asibiti kafin likitoci su kai ga kammala kulawa da ita. Wakiliyarmu na Saiba Umar Madaki tana da cikakken bayani.
Wannan lamari mai abin ban al'ajabi ya faru ne a kasar Tanzania garin Kirodo dake kusa da tafkin Tangayinka, inda wata mata mai suna Jessica Linda ta gudo daga asibitin da aka kaita domin haihuwa zuwa gidanta. Ta kuma aiki yarta don ta fita ta bar mata gidan. Fitar ta ke da wuya, matar ta dauki reza sabuwa ta sa ta farke cikinta ta tiro jaririn dake ciki. Dawowar yar ne ta samu mahaifiyarta cikin jini, ga kuma jariri a gefenta. Ta shiga neman taimako daga al'umma, suka zo suka kawo mata dauki, aka kama matar aka mayar da ita asibiti. 'Yan sanda sun bayyana cewa matar ta yi kokari kuma bata aikata laifi ba, dan bayan binciken da likitoci suka gudanar akan ta da jaririn sun gano cewa ita da jaririn suna cikin koshin lafiya.
To Allah ya kiyaye. Haka kuma baiwar Allah nan ma'aikaciyar asibitin Asiya Bayar da ke kawo taimako kowane wata, wannan watan ma ta aiko da naira 2000. Ubangiji ya miki sakayya da gidan aljanna. Sai kuma wasu 'yan mata sun kawo naira 1700 suka ce a nemi mara lafiya kowanne ne a bashi, a kuma yi wa Alhaji Ado mahaifinsa addu'a. Sakonku ya iso, Allah ya saka da alkhairi, shi kuma bawan Allah, Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi. Haka kuma wata baiwar Allah ta kawo naira 2000 ita ma ta ce a nemi mara lafiya a bashi. Sai kuma wata baiwar Allah da ta aiko wani mutum ya kawo naira 20,000 ta ce a nemi mara lafiya kowanne ne a bashi. Har ila yau kuma wani bawan Allah ya aiko da taimakon balas din naira 5,000 na bawan Allah nan Abubakar Awwalu, wanda za a yi masa aiki a idanu. Sakonku ya iso, Ubangiji ya muku sakayya da gidan aljanna. Haka shi ma wani bawan Allah ta hannun Tijjani Adamu ya sake kawo naira 5,000 domin baiwa wannan dattijo mai fama da lalurar ciwon idanu. Allah ya saka muku da alkhairi, abinda kuke Allah ya sa ku dauki ninkin baninkin a gidan aljanna. Yanzu kuwa lokaci yayi da zan sada ku da Yusuf Ali Abdalla, wanda zai karanto mana wasiƙarsa ta kaicho.
Da farko dai mun kasance muna da yawa a wajen mahaifinmu, sai zamanto irin soyayyar nan ta da mahaifi. Mahaifina ya fifita ni kasancewa ni ne babba akan sauran yaran. Mahaifinmu ya kasance mai tarin dukiya ne, sai zamanto ni kadai ya nuna wannan tarin dukiya da yake da ita. Kasancewar ni babba ne da zaran kuma rayi halinsa, to sai yanzu zamanto na gaji yan uwana wajen tafiyar da wannan dukiya, musamman ma abin da ya shafi gado. A kwana tashi sai Allah ya yi wa mahaifinmu rasuwa. Bayan da mahaifin mu ya rasu, sai na raba wannan dukiya biyu, na fito da rabi na kuma boye rabi da zummar in azurta kaina su kuma ƴan baya su shawiya. Yace kuma rabin da na fito da ita da ni aka raba, sannan kuma na koma gefe na ci gaban shan galla ta abina. Ashe dai kudin gado di yawan su ba wasu masu yawa bane, matukar an gigita su da tarin bukatu na yau da kullum. Yace a kwana tashi kamar zarabun, sai naga kudaden wajen na sun kare bayan da tarin cuta da ta shigo lamarin. Yanzu haka a cikin ƴan uwana da newa mugunta ga sunan wasu sun samu abun duniya, sun kuma daga sosai sun banni, sannan kuma daga baya suka gano cewa ashe mugunta ne musu. Yanzu dai gashi ƴan uwan nawa wata rana su kula da ni, wata rana kuma su kyale ni, sannan kuma har yanzu ba in ba wato dai ban fito na nemi afuwarsu ba, kuma su ba su ce sun yafe min ba. Yau ga ni ga su sai kallon kallo, sannan kuma ga abun duniya duk ya biya ishe ni. Kusan duk duniya ta san halin da ake ciki, sannan kuma ga rayuwa ta yi matsala, sannan kuma ga kunya ta duniya, sannan kuma ga abin da aka diba ana jira kuma a haɗa mahalicci.
To an gaishe ka Yusuf. Duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Alabella, Aminu Abdu Baka Noma da kuma Abdulrahman Hamisu na Madina, wanda shi ne ya sarrafa na'ura don sada da ku. Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.